Saka mai wuya
kasa yau ba dama mutum ya fito yayin zanga-zanga saboda neman haƙƙin sa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa. Kaga demokradiya anan yana nawa. Mun duba hukumar zabe, shugaban kasa shike zabe wanda suke zama a hukumar zabe, kuma idan sun hausu ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban kasa ta lashe zabe. Gwamnati tana sayan wasu ɗan adawa na ba su mukami a cikin gwamnati. Kaga aka zabi ɗaya daga cikin su aka bashi ko minista ko director ko wani abu, sai kaga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan.
Babu dai abin da zamu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa Polibiya dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan dai ba mutuwa ba ko kuma wani babban al'amari ya zo ya faru, Allah ne kadai zai hana shugaban Kamaru Paul Biya ya sake fituwa ya tsaya takara na neman wa'adi na 8 a zaben shekarar 2025, wato baɗi da zayan Allah ya kai mu. Duk da cewa ya share shekaru 42 na mulkin Kamaru, kuma shekarunsu a duniya sun zarce cas din. Mutanen Kamaru ba sa da wata tababa na cewa ba wani mutum da za a bar shi ya tsaya takarar shugaban kasa muddin Paul Biya yana shakar iska. Komai kuwa dacewar wannan mutumin din. Kai tun watan Mayun shekarar da ta gabata, wasu manyan kusoshi na jam'iyyar da ke mulki ta Kamaru din CPDM suke ta ingiza Paul Biya da cewa ya kara daura damarar shiryawa takara in Allah ya kamu shekara mai zuwa kuma yana raye din. To ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da ake sa ran suna cusa masa wannan ra'ayi, shi ya bar duniya a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Muna muku magana ɗaya daga cikin kusoshin jam'iyyar CPDM mai mulki a Kamaru, wato Professor Joseph Owona, wanda tsohon minista ne kuma wanda Allah ya sa ya cika ran Asabar ɗin yana da shekaru 78 a duniya. Mutum ne da ya daɗe yana ɗasawa da shi Paul Biya ɗin, kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da su aka kafa jam'iyyar mai mulki ta CPDM a shekarar 1985. Mutumin nan ya yi minista har ya gaji, ya yi ministan lafiya, ya yi na ilimi, ya yi na wasanni, kuma kamar yadda muka faɗa yana ɗaya daga cikin tsofaffin kusoshin jam'iyyar mai mulki wanda suka daɗe suna ɗaure Paul Biya gindi domin ya ci gaba da mulkin wannan ƙasa ɗin. A ƙarƙashin tsarin mulkin siyasa na ƙasar Kamaru, akan zaɓi shugaban ƙasa ya yi wa'adin mulki na shekara 7-7 ne. Tunda Allah ya sa Kamaru ta samu ƴancin kanta a ran 1 ga watan Janairun shekarar 1960, shugabanni guda biyu kacal ta yi. Na farko shi ne Ahmadu Ahijo, wanda ya yi mulkin shekaru 22, sai kuma Paul Biya, wanda kamar da muka ce ya share shekaru 42 yana mulki. To a wannan kashi na biyu da za mu kawo muku na maharar da muka soma a makon jiya, a tsakanin Shehu Usman, wani mai fashin bakin harkokin siyasa daga birnin Yaounde, da Muntar Hamisu, ɗaya daga cikin jigogin jam'iyyar adawa ta SDF daga Bamenda, da Muhammadu Jafaru, wanda wakili ne na jam'iyyar da ke mulki ta Paul Biya ɗin, wanda ya fito daga Bartuwa, da kuma Sisi Bamanga daga birnin Duwala, kuma wanda shi ma ɗan jam'iyyar adawa ne ta FSNC. Za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa su wacce suka yi a ƙarƙashin jagorancin wakilinmu na can Yaounde, Muhammad Bashir Ladam. Kuma yau za mu share fage ne da wannan tambaya: me yasa ƙasashen da ba sa bin aƙidar demokradiyya irin su China sun fi samun ci gaba na masana'antu da tattalin arziki fiye da ƙasashen da ke bin aƙidar demokradiyya nan?
In ka duba yanzu mafi akasarin ƙasashen da ba su da demokradiyya su suka ci suke ci gaba. Yanzu misali in ka duba ƙasar China, ai ba demokradiyya ake a China ba, kowa ya sani. A India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyyan kasashen da suke annan rasha, kasan irin demokradiyyan su. Amma sun da suke tsantsan demokradiyyan ita Faransa da take ikirarin demokradiyya da ita Amurka, ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiyya ne. In ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyan karyawa suke. Gaskiya demokradiyya kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas.
To bari mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can Baminda. Malam Muntari Hamisu, to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan kasar Kamaru tun 1990?
Demokradiyya na nawa a nan kasar Kamaru, domin in mun lura tun 1990, lokacin da aka jam'iyyu daban-daban da ƙarfin SDF a wannan lokacin, an kama ganin cewa kowa ya yi sai abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka doka saboda ayi gyara. To amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito yayin zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa. Kaga demokradiya anan yana nawa. Ta wajen zabe mun duba hukumar zabe, shugaban ƙasa shike zabe wanda suke zama a hukumar zabe, kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewon jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zabe. Wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zabe, akwai dan sanji kam a wajen maganar zabe, amma magudin na da yawa har iyo. Muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu, wato West Cameroon da East Cameroon, 1957 zuwa 1950 zuwa 1959 akwai su KNDP na su NDRA da su Foncha da sauransu, kowa na da jam'iyyar shi. A lokacin demokradiya so mahabaka kafin sashen English su haɗe da sashen Faransa, amma da aka haɗe kuma sai aka take demokradiya shi kuma 1990 nan da aka sake dawo da demokradiyan, kuma da ba a bar shi ma ana aiwatar da shi.
So Alhaji Muhammadu Jafaru, duk yanda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka za ta bambanta da ta shauran, in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, wato jam'iyya mai mulki kenan, duba da cewa ko kuke rike da abubuwa anan, menene ra'ayinka kan wannan tambaya ta mu
dangane da batun demokradiya a cikin kasar Kamaru? Babu dai abin da zamu ce sai dai mu sake gode ma shugaban kasa Polibiya da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiya a cikin kasar Kamaru. Domin ko shakka babu a cikin Afirka dai Kamaru na daga cikin kasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba, wanda kasa ce wanda ta ba mu kowa ya yi ƴancin addininsa, ko da wuta kake bauta mawa, matuƙa baka takura ma wani ba, baka da matsala. Wannan ci gaba ne ta bangaren addini wanda aka san. Na biyu kuma ta wajen kungiyoyi na siyasa. Yau Kamaru na da kungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin wa'annan kasashen, kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan kungiyar nasa. Bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum mu'amala tsakanin kasashe da kasashe da tsakanin mutane da mutane, Kamaru ta yi rawan gani ta wannan bangaren. Saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu, Allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka.
To Malam Bamanga, baka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiya, dole kenan za a duba cewa kuma ƴan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba, kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abin da yafa da kuke gani kaman babu ci gaba?
A gaskiya a ce wai akwai namu ƴan siyasa a ciki, to za iya ce amma ni zan ce maka o don me sa? Don gede in ka duba ko ni da kai gari na a cikin matashi a birnin Douala, matashi a cikin birnin Douala, ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa. Amma kaga ko ni wata sa'in na fito na bada ra'ayina, kaga gwamnatin din wato ma Douala suna takura mini wata sa'in ne, har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Douala, a birnin da nake. Mun san cewa yau shekara 30 kenan wato abinda ake kira multi-partyism ya shigo a ƙasashenmu na Afirka, amma gaskiya an ka duba yau shekara 30 din wato demokradiya a ƙasarmu, ƙasar ta Kamerun, an ci gaba ne ko an koma baya? Yanda na gaya maka dan uwana, mun koma baya domin akwai ƴan siyasa da suke na kulle, mun koma baya domin akwai ƴan jarida da aka kulle, mun koma baya domin yau in ka duba duk ƴan siyasa da duk ƴan jarida wato mafarkin su ɗaya ne, su samu su fitar ƙasar Kamerun, su tafi Canada, su tafi Etazuni, su tafi Russia, su tafi Faransa, su tafi Spain, su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayinsu, ba hadde wato in suka ba da ra'ayi ne ba za zo a ci masu mutunci ba, ko kuma ba za zo a taɓa su ba, a ce masu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za a masu kamu.
So Malam Hamisu Muntari, to ai wasu ƴan siyasa suka ce yau idan demokratiya ta gurbance a kasar Kamaru kuma yan adawa da naku alhakin to wada ya zaka amsa musu wannan
jam'iyyar adawa suna da yawa kasan Kamaru wannan dabara ne na gwamnati na rarrabikan yan adawa shi ya saka take taimakawa take ba da tallafi wa yan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara akan yan adawa ba wai aikacin adawa suka kawo gurbancewan demokradiya a kasan Kamaru ba na biyu kuma gwamnati tana sayan wasu yan adawa wanda ba za mu iya ce a fili ba amma na ba su mukami a cikin gwamnati ka ga aka zabi ɗaya daga cikin su aka bashi ko minista ko director ko wani abu sai ka ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan wato anan kana sanin cewa shi ba dan adawa bane amma da sunan dan adawa ya tashi to muna da irin su jewa wanda sanin mu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana karfin ɗan adawa gabaki daya a kasan Kamaru
so Alhaji Muhammadu Jafaru sai dai ai ɗan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta rashin ci gaban kasa da yadda jam'iyyar ku ta FDPC take gudanar da mulki alhali a cikin wato tsari ilimin na demokradiya muke kaga su lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wutar lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na ta FDPC take tafiyar da mulki wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan me zaka iya faɗa mana kai
wannan kuma tunanin su ne ka san kuma shi mutun yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalin su sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan kasan Kamaru tafiya ce da ake yi tafiya ne kyau ba wai don ina cikin kungiya na CRDPC bane zan mara mata baya 100%.
To madalla to bari mu jabirki a nan sai Allah ya kai mu wata talata kuma in Allah mai rumu din za mu fara ne daga kan kalaman da shi Jafaru da ke wakiltar jam'iyya mai mulki a Kamaru yayi na cewa ai sauran jami'a adawa suna kushewa jam'iyyar su ta Paul Biya ne saboda sun gagara sai abinda Paul Biya yake yi domin kawo Kamaru ci gaba shin wannan gaskiya ne to muna godiya ga su baki namu da kuma shi wakilin na Muhammad Bashir Ladan da ya shirya mana wani muhawara daga cikin birnin Yaounde ku huta lafiya ne Aliyu Mustafa Sakuta a Washington